kafin mu je ga ayoyin da za mu yi bayanin su a yau, in Allah ya so, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana tambaya yake cewa a gaya masa alamomin Lailatul Qadr, kuma ya ce su fahimci ma'anar hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man kana katafa ma'i falyarji fa inni ra'aytu Lailatul Qadr wa inni unsituha wa innaha fil ashr al awaqir min al witr wa fi al witr wa inni ra'aytu ka anni asjudu fi tin wa ma'a alamomin Lailatul Qadr. Kamar yadda waɗanda suka tabbata a cikin sunna ko a cikin alkur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama, da farko dare ne wanda yake da aminci, waɗanda suke sun dace da wannan daren sukan samu nutsuwa da aminci a cikin wannan daren, wato sukan samu nutsuwar zuci da kwanciyar hankali, wato dukkan wani abin da yake damunsu a wannan daren za su ji Ubangiji ya sanya musu sauki a cikinsa. Shi ne abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, ita aminci ce, mala'iku suna sauka da aminci da salama har zuwa godowa. Yana daga cikin alamominta yanayin sararin samaniya a wannan lokacin zai zama iska ce mai daɗin kaɗawa, wacce ba ta da zafi da yawa, ba kuma ta da sanyi da yawa, wato tsakatsakiya har garin Allah ya waye. Wannan ya tabbata a hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, kamar yadda yake cikin Sahih Ibn Khuzaimah da Musnad al-Bazzar da Musnad al-Bayalisi. Haka nan yana daga cikin alamominta kashe gari, rana za ta fito ga ta nan ana ganin ta tar, amma kuma ba haske da yawa, wato tatlu'u ash-shamsu fi sabihatiha la shu'a'a laha ka'annaha qasqun hatta tartafi. Haka Ubangiji ya faɗa a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab, wanda yana cikin Sahih Muslim, wato ranar kashe gari za ta fito ga ta da haske, ga ta ana ganin ta, amma kuma gari lumlum haka ba haske da yawa. Wannan kusan su ne abubuwan da suka tabbata a cikin nassi wanda yake sahihi. Sauran abubuwa duk da kake ji ana faɗa ta duniya ce, za ka ji an ce wai in ka dace da ganin ta za ka ga duk bishiyoyi da itatuwa duk sun kwanta sun yi sujjada, gidaddaji duk sun kwanta suna gidaddaji sun yi bacci, za ka hango Ka'aba daga nesa, duk wannan shafi faɗi ne, wato tatsuniya ce ba ta da asali. Shi ya sa sai ka ga mutum ya yi shekara da shekaru ya ce shi ba mai taɓa ganin Lailatul Qadr ba, inda ya gani ba zan dai da wannan sifa ne, to ba wanda zai danta. To wannan shi ne alamomin da ya inganta. Hadisin da ka kawo hadisi ne sahihi, yana cikin Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kasance yana yin itikafi ne a al-ashr al-awsat, wato goma na tsakiya, a cikin su yake shiga itikafi idan ya je ga daren goma abinan a daren 20, sai ya da 21 sai ya fita. To ya fita a daren 21 shine yake cewa an nuna masa Lailatul Qadr, amma kuma an mantar da shi ita a wannan dare ne, sai dai yana tsammanin ya kasance fil ashr al awaqir wa innaha fil ashr al awaqir, a goman karshe, kuma sannan a kwanakin mara na goman karshe. Kwanakin mara su ne daren 21 da daren 23 da daren 25 je kenan, da daren 27 gobe kenan, ko da kuma daren 29. To waɗannan su ne dare zaki na mara, a kuma goman karshe. Wannan ƙaunin shi ya fi rinjaye wajen tantance yaushe ne abin da Lailatul Qadr take kasancewa. In an tambaye ka ce to tana kasancewa a goman ƙarshe, kuma an fi sa rai ta kasance a cikin wato mara ta goman ƙarshe, sannan kuma an fi sa rai ƙari a kan haka ta kasance a cikin daren 27. to shine yake cewa wa inni ra'aytu ka anni asbulu fi dinin mahwama, a daren ina iya tunawa na gani ina yin sujjada a cikin tabo da kuma ruwa. Abu Sa'id al-Khudri yace a daren 21 an yi mana ruwa, sauran ka ruwa ya cika masallaci har ma mutane suka riga sujjada a cikin tabo. Saboda haka kenan a wannan daren ne Annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa ita ya manta, amma shi Abu Sa'id yana tunawa a daren 21 ne aka yi ruwa har ma aka yi ta sallah a cikin tabo. Shi Annabi ya tuna dai daren an yi ruwa kuma ya yi sujjada a cikin tabo, amma ko ba zai iya tuna wace rana ba ce. Shi ne Abu Sa'id sahabi ne yake to yana iya tunawa an musu da ruwa 21, to shi ne yake waɗanda suka fito tare da shi da sun shiga tare da shi a goma farko a goma tsakiya sun fito to su goma, ma'ana yanzu za ka iya kasancewa a goma ƙarshe din. Shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida abin da ɗinsa ya yi itikafinsa a cikin goma ƙarshe. Sai kuma wannan shi kuma ya rubuto tambayarsa a ranar 23 ga watan 9 a wannan shekarar, yake cewa tambaya ta ita ce shin menene matsayin auren mutu'a a musulunci, dan lokacin da santsin Shi'a ya dauke ni na yi auren mutu'a har matar ta yi ciki, ina jin bayan sallan nan za ta haihu, shin menene matsayin yaron da za a haifa in an kwatanta shi da sauran yarana, zai shiga cikin masu gado ko kuma yaya zan yi da shi? Tambaya su ta ɗauke. Tabi ya ce wace addu'a zan ke yi Allah ya yafe min zargin da nake yi a da ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa ta bugun cinyarmu sau uku a duk zaman tahiya na ƙarshe muna la'antar Abubakar da Usman da Umar. Abu na uku yace ina neman addu'ar ƴan uwana ahlus sunna a yanzu akan abubuwan da muka tabta a da. Allah ya saka wa malam da ya tsamo ni daga halakar da nake ciki. Allah ya kare malaman sunna gaba daya. To tambayar su ta farko, auren mutu'a ba auren shari'a bane, auren mutu'a ba aure bane. Farkon karo a farkon al'amari an halatta wa waɗanda suka fita jihadi, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita jihadi, akwai sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu, daga baya aka haramta shi a Fathu Makka. Akwai kaulin da yake cewa a Khaybar, akwai kaulin da yake a Fathu Makka, wannan kuma shine yake gabrin jayi. Saboda haka an rawaito hadisai da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayanin haramcin auren mutuwa. An rawaito har ma daga sayyidina Ali dan Abu Talib, shi kansa akwai ruwaya a cikin Sahih Muslim da sauran littafan sunna, wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a a Khaybar, ya haramta kuma cin naman jakin gida. Wannan sayyidina Ali shi ya rawaito wannan hadisin. Muhammad ibn al-Hanafiya shine ya ji hadisin ahlul bait din. To saboda haka tun daga wannan lokacin malamai kakaf suka yi ijma'i, da akwai fatawa ta Abdullahi dan Abbas da yake halattawa, shi ma daga baya ya tarafi ya dawo daga halatta auren mutu'a, sai aka samu ijma'i kakaf na malamai na farko da na ƙarshe akan haramcin auren mutu'a. Shi yasa za ka ga malamai abinda suke hikaitowa kenan a littattafansu, su ce maka auren mutu'a haramun ne bil ijma, babu wanda ya saba akan wannan sai wasu dawa'id na ƴan bid'ar Shi'a, haka suke cewa, ko su ce sai rawafid waɗanda suke Shi'ar Rafidawa su suka saba ma wannan. Yace kuma ba a la'akari da sabaninsu, wato ko su dace da mu ko kar su dace, wannan duk a wofi in ji su malaman. Haka Al-Mazari ya faɗa, haka Al-Qadi Iyad ya faɗa, haka sauran malamai za ka ga suna faɗa a cikin littattafansu. Saboda haka auren mutu'a ba aure bane. Masu auren mutu'a su da kansu sun yarda cewa matar da aka aure ta hanyar mutu'a ba matar ba mata bace, domin a littattafansu su kansu sun fitar da ita daga sahun waɗanda za su fita. wanda kuma matarka Allah ya sanya gado tsakaninka da ita. Walahunna rubu'u ma taraktum in lam yakun lakum walad. Saboda Ubangiji ya halatta wa mata su ci gadon mazajensu, su ci rubu'i idan da ɗa ko su ci sumuni idan babu ɗa ko su ci sumuni idan da ɗa. To kaga anan tunda aka ce ita matar mutu'a ba za su kuma kaga kenan ba ta ci. Sannan kuma matar mutu'a wato ba a buƙatar saki in za a rubu, wanda an san cewa matar aure in za ku rubu sai kai saki ko, to a matar mutu'a su kan sun ce ba a buƙatar saki tunda kun yi dinga da ita auren wucin gadi. To tunda har wannan lokacin da kuka ya wuce shikenan, ba sai ma ka ce ka abin da ka saki ta ba. Shi yasa suke kiranta al-zawjatu ko al-mar'atu al-musta'jara, alittafan su sukan kira wata kamar matar da ka ɗauke ta haya. Kaga wanda ka ɗauke shi haya daman ai lokaci ne, za ku yi jinga na lokaci ne, in lokacin ya kare shikenan sai ya kama gabansa. To haka matar abin nan. Sannan kuma babu maganar idda a tsakanin ta da wanda take aure, wanda kuma an san akwai shi a musulunci. Don haka dukkan hukunce-hukunce dai da ke tsakanin miji da mata a auren mutu'a su kansu masu halatta abin sun ce ba wannan. Kaga kenan ba mata ba. Ubangiji ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulumin wa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al-aadun. Ubangiji ya takaita abubuwa biyu, hanyoyi biyu waɗanda su ne ɗan adam zai biya wa kansa, musulmi zai biya wa kansa sha'awa. Ya ce matansu da ƙwarƙwarorinsu wato bayansu. Ya ce wanda ya nemi wani abu ba waɗannan biyun ba, to wannan su ne ‘yan ta’adda masu ƙetare iyaka. Kaga Ubangiji abu biyu ya faɗa, azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mu da waɗanda suke halatta abin duk an yi ittifaƙi cewa ba zauja ba ce. To kuma sannan ba mulkin yamini ba ce, ba ƙwarƙwara ba ce. Kaga kenan ta shiga cikin kwamanin ta zawara a zalika ko ula'ika mu mul'adu. Saboda haka auren shi a auren mutu'a ba aure ba ne, kuma aure a musulunci ai sakina ake so a samu tsakanin miji da mace, a samu nutsuwa, a samu samar da zurriya mai kyau. Ubangiji yana cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kaga a shi kenan aure ba kawai dan ka biya sha'awar ka bane, a'a a samu sukuni, a samu nutsuwa tsakanin miji da matarsa, a samu soyayya da rahama a tsakani. Wannan shine hikimar wato shar'anta auratayya tsakanin bil adam. Kaga auren mutu'a babu wannan. In ka gabu da mace a ko ina ne kawai zaka iya jinga da ita. Maganar abin nan ba ta kabatta da jiki, kabatta lafiya, ba lafiya in dai wannan lokacin da kai jinga da ita ya kare shikenan ka tafi abinka. Kaga musulunci ba zai kawo irin wannan matsayin aure wanda yake kiran mutane su yi shi ba. Sannan bayan wannan auren mutu'a mutum yakan iya yi da kowace ce, zai iya yi da musulma, zai iya yi da kafira, da yahudiya, ba majusiya, domin a cikin littafansu har ba majusiya za a iya auren mutu'a da ita. Kaga a musulunci ai ba za ka auri ba majusiya ba. Wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna. Kaga ashe ba aure bane, tun da kaga littattafansu suna cewa za ka iya yi da majusiya, inda aure ne ba zai halatta da majusiya. Sukan ce za ka iya yi hadda wacce take mazinaciya kuma tana kan gwiwar zinarta, to za ka iya aure. To dama mutu ar ai zinarci kawai. Haka wannan za mu ce fitar da mu je mu. To kaga duk wanda yana nuna maka ba abin nan bane. Sannan auren mutu'a a gurin su zai halatta koda da matar aure ne, don abin da suke cewa idan ka gamu da mace a dokar daji kawai abin da zaka tambaye ta alaki zawju, kina da miji? In ta ce la, to ka gaska. Suka ce ba a san bincike da kwakule-kwakule. In ta ce a kawai ta gaskata ta, in ma mai mijin ce sai suka ce alhaki a kanta. To kaga wannan duk yana nuna maka su ma a gurinsu auren mutu'a ɗin ba su ɗauke shi a wuri ba. To kuma Allah ya taƙaita abubuwa biyu, hanyoyi biyu, wanda su ne ɗan adam namiji musulmi zai biya buƙatarsa. matarsa ta aure ko ku yanga kwarkwara idan har ya samu ta hanyar da shari'a ta aji. Waɗannan su ne hanyoyi biyu, wanda ba waɗannan ba Allah ya ce mutum ta gawara zalika ba ula'ika humul adun, wanda duk ya nemi wata hanya ba wannan ba, to waɗannan su ne masu ƙetare iyaka. Don haka auren mutu'a ba aure ba ne, shi yasa za ka ga har su kansu hatta daular da take halatta abin ita ce ƙasar Iran, akwai sanda Rafsanjani ya yi barazanar fa shi fa zai haramta auren nan, saboda an samu ɗan tsuntuwa ɗan zina ɗan shege da aka haifa ta hanyar mutu'a, an samu wajen abin da yaro 250,000. Akwai wata mujallatu shura a shi'iyya da suka taɓa buga wannan rahoton, an tsinci wato yara da aka rasa suwaye iyayensu wajen mutum 250,000, kwata miliyan kawai an zo an yi mutu'a da iyayensu an tafi, iyayensu sun yi ciki kuma sun haifa, an rasa iyayensu ma sun yar. Saboda haka za a kwasa ne a kai wa gwamnati, to shi kuma lokacin yana shugaba ya ga abin nauyin abin nan din yana yi wa gwamnati yawa, ya ce to gaskiya shi ba zai kawo doka a haramta mutane, kaga in doka in shari'a ce da za ka ci zaka haramta abin da Allah ya yi. Yanzu garin da aka fi ko ina mutu'a a Iran shine wani gari da ake kira Mashhad, su kansu wato rahotanni da suke bayarwa cewa garin ya fi ko ina lalacewa, ya fi ko ina lalacewa Iran. In kana neman ka ga tsara da rashin kunya ka je wannan garin to ka gama samun aure, don saboda a nan garin sun fi ko ina ma halatta wa kansu wannan duk. Saboda haka auren mutu'a ba aure ne na shari'a ba, sai tambayarsa ta biyu, to ya taɓa yi lokacin yana cikin mata kafin Ubangiji ya shirya da shi har ma matar tana da ciki? Abinda malamai suke cewa duk auren da aka yi shi bisa shubuha ko bisa rashin sani ko bisa wata gurguwar fatawa ko koyarwa, sawa'un kana muttafaqan ala fasadihi aw mukhtalafan ala fasadihi, idan har aka haifi ɗa to ɗan ana jingina shi ne zuwa ga ubansa kuma zai gaje shi. Saboda haka wannan ɗan in aka haifa ɗanka ne kuma za a ci gaba da kiransa da sunanka kuma zai gaje ka. Wannan shi ne abinda yake rubuce a cikin littattafan sunna. Dukkan auratayya da za a yi bisa shubuha ko bisa wata fatawa mara kyau ko wata koyarwa mara kyau, ana zaton aure ne daga baya mutum ya fahimci cewa ta'ata ce, to wannan ɗan ana jingina shi zuwa ga wanda ya haife shi ɗin, za a ci gaba da kiran shi kuma za su yi gado a tali ta fama da fiye abin da su ma suke faɗa ke. Sai kuma mai zai yi na ya kankare abubuwan da ya yi na zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman waɗannan manyan bayan Allah Abubakar, Umar, Usman, babu shakka babu abin da zai irin yawaita istighfari da neman Allah ya gafarta masa. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. abinda zai yi ci gaba da faɗa kenan, Allah ka gafarta mu, Allah ka gafarta mu, su kuma ya ci gaba da yi musu addu'a kuma ya ci gaba da yaɗa falalarsu. Abinda da ba a jin sa a bakinsa na falalar waɗannan bayan Allah ya ci gaba da fito da shi duk inda ya san cewa akwai masu irin aƙidarsa kuma ya san su, to ce isan musu da wannan saƙo, wala'alla wannan zai kankare masa laifinsa. Kuma waɗannan mutane ne masu sauƙin kai, mutane ne masu son alheri ga bayin Allah. Saboda haka fatanmu a ranar gobe kiyama za su yafe masa abin da ya yi musu. Sai kuma neman addu'a da ya yi, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya, kuma ƴan uwanmu da basu gane ba Allah maɗaukakin sarki ya ganar da su, abinda muke yi na kuskure Allah ya ganar da mu domin mu gyara.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
نعم أريد أن أقول لنا نجد أن إبراهيم عليه السلام ga bakin sa nan mala'iku sun zo ga matar sa nan tsaye ga kuma bisharar da suka yi wa annabi Ibrahim alaihi salam ta cewa zai samu da bayan tsawon shekaru da aka dauka baya da da matar sa ta tsufa sannan ga ta ita ma bakarara ce ba mai haihuwa bace gashi kuma mala'iku sun ce za ta haihu har ma dan da za ta haifa shi ma zai yi aure zai haihu wato za su samu majiga bayan shi wato ga annabi Ishaq an musu bishara sannan kuma wa min wara'i Ishaq Yaqub to wannan ta sa matar annabi Ibrahim alaihi salam abin ya daure mata kai kware da gaske matar da ta yi shekara da shekaru ta kai sinnul yas ta kai shekarun ɗeba kauna a yau farar ɗaya ta ji wasu suna bishara cewa za ta haihu sai ta zo tana kara tana marin kanta tana cewa ya wailata ya kai tona أألد وأنا عجوز ينذشن ذن هيروت الهالي إنا صوفوا وهذا بعلي شيخا قاقب ودى من جنان الهالي ينا صوفوا إن هذا لشيء عجيب اللي ونا قبول الله لبما ما يجيب فما قدر الله باتد إياك باتد قتشي بابو أبند ذيك أقول الله صبر هذا سيسوك يا متى قالوا أتعجبين من أمر الله شن ذاتي ما ماكن الأمر الله al'amarin Allah ya fi gaban ayi mamakinsa duk abinda Allah ya so zai wakana ko zai wakana suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar ubangiji da albarkatunsa su tabbata gare ku ya ku mutanen wannan gida innahu habibun lalle shi ubangiji wanda ake gode masa ne akan ni'imominsa majidun wanda ake girmama shi kuma mai girma ne a cikin ayyukansa da sifofinsa ubangiji za mu ga anan ya jingina rahama zuwa gare shi rahmatullahi wa barakatuhu hakanan albarka ma an jingina ta zuwa gare shi domin wannan ne zai sa kai da kake sauraro ka ji cewa me saukar da albarkan nan shine Allah me bayar da rahaman nan shine Allah saboda haka aka yi idafar masdar ila fa'ili min idafati almasdar ila fa'ili aka ce rahmatullahi rahama ta ubangiji wato ubangiji shine ya halicci rahama din kamar yanda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa al-bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Allah ya halicci sammai da kasa kuma ya halicci rahama kowace daya za ta toka da tsakanin sama da kasa sai ya saukar ya halicci guda 100 irin wannan sai ya saukar da kaso daya a ban duniya gaba daya da wannan kaso daya ne uwa take tausaya wa danta dabba da tsuntsaye suke tausayin junansu sauran kuma sai an jera na gobe kiyama ubangiji ya tausaya wa bayinsa mu'mine da sauran sauran karama daya ce daga cikin kaso 100 muke ganin tana gudana a ban kasa a yanzu duk irin abin da zaka gani na tausayi to ka sani wani yanki ne daga cikin wannan rahama baya ɗaya da ubangiji ya halitta saboda haka rahama halitta ce ta ubangiji shi yasa aka yi idafata zuwa gare shi sannan zai iya kasancewa min babu idafati sifati ila mawsufiha domin ubangiji mai rahama ubangiji ya kasance mai rahama ne kana bil mu'minina rahim ubangiji ya kasance mai rahama ne ga mu'minai ar-rahmanir rahim tunda ubangiji mai rahama ne ya sifantu da rahama shi yasa aka jingina wannan rahama zuwa gare shi haka nan albarkatu su ma daga wajensa suke shi ne yake saukar da su daga sama shi yake ba da su daga ƙasa walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ubangiji shi ke ba da su dan haka aka jingina albarkatun zuwa gare shi anan zamu ga rahama ta zo da sigar ifrat sigatul ifrat wato an ce rahama amma albarka sai ta zo da sigar janna aka ce wa barakatuhu kuma haka nan za mu gani hatta a tahiyya hatta a sallama da muke yi za a ga rahama tana zuwa da sigar ifradi amma albarka kuma za ta zo da sigar janna malamai suka ce hikimar wannan domin kalmar rahama din nan masdar ne masdar ma'anarsa kamar afi da halal wato tausayi da tausasawa da lausasawa da jin kai shi ne ma'anar rahama. Wannan masdar ne, masdar kuma ba buƙatar jami'i, domin lokacin da kai jami'i to ka iyakance shi, duk abin da kai jami'insa ka yi masa iyaka, ka yi masa ƙaidi. To dan kada a buƙaci a ji wani abu na ƙaidi ko na iyakancewa, shi yasa sai aka bar sa a masdar ɗinsa, ba a yi masa jami'i ba. Kamar yadda Allah ke cewa qul fa lillahi al-hujjatul baligha, bai ce fa lillahi al-hujjatul baligha ba, sai aka ce al-hujjatul baligha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ce wa in ta'uddu ni'matallahi, ba a ce ni'amallahi ba, domin anan masdar ne, masdar kuma yana shiga duk jinsinsa, saboda haka ba ya da iyaka. Sabanin inda an ce ni'amallahi za ka fahimci kamar suna da iyaka, shi yasa aka yi jami'insu. To shi yasa sai aka ƙayyade abin da, sai aka bar rahama a matsayinta na mufradi, ba a kawo ta a jami'i ba, amma barakatuhu sai aka kawo shi a jami'i, domin albarka abin da take nufi kasratul khairi wastimraru, wato samar da alkhairi kuma ya waita kuma ya ci gaba. Saboda haka duk sanda wannan albarkar ta tafi ko wannan alheri ya tafi, wani ya zo bayan sa, duk wanda sanda wannan ya tafi wani ya zo bayan sa. Saboda haka ta'akumul afrad ne, yafi yazhabu fardun wa yakhluqu fardun akhar. Saboda haka daga wannan albarka ta tafi to kuma Allah ya kawo ta, daga wannan ta tafi wata ta zo, daga wannan ta tafi wata ta zo. To kaga shi yasa aka yi maka jami'i, aka ce wa barakatu. Don haka duk inda zaka ga barakat sai su zo da jami'i. Hatta a cikin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka ce wa barakatuhu, gashi assalamu alaikum wa rahmatu duk dai mufradi ne, amma da aka sai ka ce wa barakatuhu, aka kawo shi da sigar jam'i domin ya nuna maka cewa ta'aqubul afrad ne, ana son wannan jam'i bayan ya tafi wani kuma ya zo. Allah ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Idan muna iya la'akari da ayar, za mu ga ayar tana mana magana ne akan kissar abin da ya faru a gidan Annabi Ibrahim alayhis salam. A lokacin gidansa babu kowa daga shi sai matar shi, bai da koda, haka ne, haka daga shi sai matar shi, sai kuma waɗannan bakin da suka zo, su kuma yanzu suke magana. Don haka ahlul bait da aka faɗa a nan, wa yake ne, ana nufin wa? Ana nufin Annabi Ibrahim da matarsa, ko? Don haka duk sanda al'ahalu ta zo a cikin duga, farko abin da take nufi tana nufin matar mutum. Duk sanda aka ce al'ahal, tana nufin matar mutum wanda suke tare da shi a gida ɗaya. In danginsa sun shigo ta fuskar nasaba, to suna shigowa ne ta hanyar abin da ake cewa majazi a duga, amma ba al'asul ba. Alhaƙiƙa duk sanda aka ce al'ahal, to mata da wanda mijinta da suke tare a gida ɗaya su ne ake nufi, sauran dangi kuma da suke gefe suna shigowa ne ta hanyar tajawuz. Shi yasa kalmar al'ahal take nufin waɗanda suke tare da kai kuma suke nizintar ka, ma'ana koyaushe kuna tare. Duk abinda aka ce da shi ahlul kazali, ma'ana wannan abun yana luzumtar wannan abun. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna zalika lahaqqun takhasumu ahlin nar, me yasa aka ce ahlun nar? Saboda a cikinta suke sulla jinsi ta azuna suke a ciki, wannan wuta din ta hada su gaba daya sai suka zama ahlun nar. Don haka dukkan wani wanda yake tare da kai, sahibinka da kuke tare da shi a guri daya, to za a iya ce masa ahlinka. Shi yasa Allah ya kira ƴan wuta ashab, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, saboda zaune suke tare a guri guda, sai aka kira wasu ashabu kuma sun lazumci zuna sai suka zama ashabu. A waccan aya kuma sai aka ce musu ahli, takasumu ahlin nar. Saboda haka wannan kalma ta ahad akan jingina ta da birni, akan jingina ta da alƙarya, akan jingina ta da gari, duk sanda aka jingina ta ana nufin waɗanda suke zaune a wannan kewayen. Waja ahlul madinati yastabshiru, ahlul madinati ana nufin waɗanda suke zaune a wannan garin. Haka nan walau anna ahlul qura, ahlul qura ana nufin waɗanda suke zaune a wannan alƙaryatun. Rabbi ja'al hadha baladan amilan warzuq ahlahu, ay ahla hadha albalad, ka azurta iyalan wannan gida. Falabista sinina fi ahli madyan, labista sinina fi ahli madyan, daga ahli madiyan ana nufin mutanen madiyan waɗanda suke zaune a gurin haka nan akan ce ahlu yathrib kamar yadda Allah ce ya ahli yathrib la muqama lakum farju da sauransu dan haka in aka ce ahlul baiti waɗanda suke zaune a gidan ku waɗanda su ne gidan ya hada su gaba daya kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasanisu wa tusallimu ala ahliha suwa ya ahliha wanda suke zaune a cikin gidan don haka wanda zai shiga gida aka ce yayi sallama ga ahalin gidan wasu zai je can waje da ban wasu gidan sai yana musu sallama ko wanda zai shiga gidan nan masu gidan zai yi wa sallama haka nan ɗar uwar annabi Yusuf annabi Musa alaihi salam ta ce wa fir'auna hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasib suwa ya ahli baitin su ne uwar annabi Musa alaihi salam ita ce farkon ma wanda za ta shiga shi yasa ar-razim al-asbahani a cikin littafin sa mufradat al-qur'an yake cewa ahlur rajul fil asli man yajma'uhum wa iyyahum maskanun wahid in aka ce ahlul mutum ana nufin wanda gari da gida guda ya hada shi da su su ne ahlin sa summa tujwiza sai aka yi ƙara fadada kalmar aka fadada ma'anarta har ta kunshi ahlu baitir rajuli ana nufin hatta danginsa ma sun shigo ciki ya ce to wannan ma'anar faɗi a kalmar aka yi amma asalin kalmar aka ce ahlu fulan ana nufin wanda suke tare da shi a gida guda nasi na alkur'ani daban-daban yana nuna haka Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura da muka wuce a aya da take cewa qul nahnu fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka suwa iyalansa su ne wanda suke tare da shi a gidansa shi yasa ubangiji gaba ya ce wa man amana kaga kenan na waje da ban zuma sai aka yi adabin ahlaka a kansu ahlaka ba ana nufin dubunan gari ba ana nufin mutanenka a gida shi yasa aka yi togaciya dan kan matar su ta shigo saboda tana cikin ahali aka yi wannan togaciya illa man sabaka alaihi alqawl an gane ko haka nan lokacin da ƴan uwan annabi Yusuf suke cewa wa namiru ahlana wa nahfazu ahana wa nazdadu kayla bayn kaga haka nan suka ce masana wa ahluna dhur suwa ya ahlin nasu anan su ne wanda suke tare da su a guri guda a gida guda sun fito su samu musu abinci sannan a fadar annabi Yusuf wa tuni bi ahlikum ajma'i kaga nan babansa da matar babansa da sauran ƴan uwansa ba su ne ahalin nasu da yake a zo da su ba saboda aya ta nuna mana cewa ya annabi yaqab ya nabi yaqub ya zo da matarsa wanda ahalin sa ce shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce falamma daqalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi lokacin da suka shiga ga yusuf sai yusuf ya dawo iyayensa sannan yace wa rafa abawayhi ala al-arsh abawayhi kaga annabi yaqub ya zo da matar shi ashe tana cikin ahalin sa shi yasa a luga ake cewa ta'ahhalar rajul idan yayi aure idan mutum ya aure sai a ce ta'ahhalar rajul ma'ana tazawwaja haka nan in ka dubi ayoyin alqur'ani suna nuna mata ahali ce ita ce ma farkon ahali din Allah yana cewa falamma qada musa al-ajal wa sara bi ahlihi a lokacin annabi musa yana da ayyana daga shi sai matarsa وقال لأهلهم كثوا سواء أهل الناس ما تسا إتا كبيت أما يكي شوال إتا إن كثوا كزونا قالوا كتب ما قوة على الشيء سيما تسا سنة دعونا الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنا النبي إبراهيم دما تسا تضام دا هر إلى يوم دليل نأرفي al'adance duk lokacin da mutum ya ce ahali ko iyali muka faɗa da hausa abinda zai fara zuwa a ƙwaƙwalwa matar mutum ko yau mutum ya aure zai ce zan tafi gurin iyali kaga ba a tunanin ma wai ya haihu ballantana ƴaƴa su ita matar ce iyali kuma kowa yana fahimtar abin da yake nufi ba wanda zai ce kai wa kake nufi da iyalin nan da ya ce na tafi gurin ahali na an san suwa yake nufi yana nufin matan nan tashi guda ɗaya tak in ce ahali tare da iyali na muka zo ja'at ma'i ahli ai tare da iyali na muka zo za ka fahimci wani abu daban ba matarsa ba matarsa za ka fahimta. To kuma haka dalili na hankali ma, idan ka ce ahali, ka ce aka ce al'ahlu ana nufin mata, ai daman gidan mutum yana farawa daga shi sai matarsa, galibi gida yana farawa da mutum sai shi sai matarsa. Saboda duk wani gida da ka gani, duk wani family da ka gani ya fara ne daga zaujo wa zauja, miji da mata, abu wa ummu, uba da uwa, kowane gida da ka gani ta haka ya fara. Saboda haka kaga kenan aka ce al'ahl ana nufin mata, wani abu ne wanda yake daidai da hankali, hankali ba zai ki wannan ba. Sannan za mu ga wato a wasu gurare Al-Qur'ani ya zo da irin wannan, kamar inda matar imra'atu azizu Misr, wannan babban mutum na ƙasar Masar, lokacin da take tuhumar annabi Yusuf da nemanta, mai tace ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, wace ce ahlin ita? To kaga kenan kowa a duniya matarsa ahalinsa ce, annabi Musa matarsa ahalinsa ce, annabi Ibrahim matarsa ahalinsa ce, azizu Misr matarsa ahalinsa ce, kowane mutum ba a duniya matarsa ahalinsa ce, amma banda manzon Allah. Banda manzon Allah shi a ce matansa ba ahalinsa ba. Hankali zai karɓi wannan. Wane yare muke magana da shi? Idan muka ce wane matarsa ba ahalinsa ba ce, ba iyalinsa ba ce, wane yare ne muke magana da shi? إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لأنك شيء ما تنسى ما تنسى ترى ده شيء وتجير وأنا أروي النبأ دنا كدنا جماعة كم ما تنا من السكين يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فدوبا دجيل وانا آيو ينكم ما تم النبي سكي سيوى السكة ما تم النبي باسك سوبا أهل البيت بني دون هكا سنة دلاسيس سداج سيدتنا عائشة سنة دلاسيس سداج حفصة سنة دلاسيس سداج ميمونة سنة دلاسيس سداج قوة ما تاتا النبي صلى الله عليه وسلم saboda ba ta da martaba a wurin suka ce ayar kawai tana nufin sayyidina Ali da Fatima da Hassan da Husaini, saboda su manzon Allah ya sanya a cikin gado ya ce ha'ula'i ahlul baiti, ya karanta wannan ayar. Suka ce don haka matansa ba za su shiga ba, saboda Ummu Salama ta zo annabi ya ce anti ala khairi, bai batta ta shiga ba. Yayi musu addu'a cewa ubangiji ya tsarkake su. To kaga wannan na farko dai gaba ɗaya a maganganun da muka yi a baya duk suna rushe wannan magana. Sannan siyakin Al-Qur'anin gaba ɗaya da umarnin da ake bayarwa da hanin da ake bayarwa duk ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam, duk ga matan annabi ake. Sai da aka zo kan wannan ayar katsaran sai aka datse ta, sai aka ce a wasu ne daban, sai kuma aka dawo kan su. Wannan ai gwaranci ne ma, in ka ce Al-Qur'ani ya yi irin wannan salo, gwaranci ne. Wataƙila su ce maka ai an ce innama yuridullahu liyudhhiba ankum su kuma ai mata ne, ya za a ce an kuma. To kaga in ba dai mutum yana da kifewa ba, a ce yanzu wannan abin shi zai sa ya ne cirewa Annabi sallallahu alaihi wasallam iyalansa, shi ya ce ba ya da ahlul bait, matansa shi ba ahlul bait sa ba, saboda zamirin da aka kawo na jam'i na maza, tare da cewa ya san wannan siga ce usulubi ne na Larabci. Duk sanda wani abu ya zo na lamirin da zai kunshi wani namiji a ciki, to mace, to zai koma na mace ne, zai koma na namiji ne, koda da mata, koda ko sun fi yawa. In dai har zai kunshi namiji a ciki, to damirin zai koma na namiji ne. Kuma kun san gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, farkon wanda zai zama dan gidan shi ne Annabi kansa. Ko dan shi ba za a ce an kuma ha? To ballantana mu ahlus sunna mun yarda Hassan ya shiga, Hussein ya shiga, Ali ya shiga, da sauran ahlul bait sun shiga. Ko dan su ba za a ce an kuma, kuma ai wannan an kuma din ba ta hana fusa a Fatima ba, ko duk da mace ce, dan me ne kuka yarda fusa ta saboda an kuma kuma kuka cire sauran mata? Kaga akwai kide mai wa Al-Qur'ani. Wani lokaci za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa idza dauta min ahlika tubawwi bil mu'minina maqa'ida lahum, suwa ya ahlin annabi da annabi ya bar su ya tafi wurin yaki, ba matansa ba, daga gidan sayyidina Ali ya fito ko daga gidansa? Gidansa. Allah ya ce idza dauta min ahlika, kaga ashe kenan matansa ahalinsa ne. To kaga ahlul baitin nabiyyi ne kenan, ahlul baitin nabiyyi ne, ko annabi da gida, ko gidan da suke zaune ba gidansa bane. Kama akhrajaka rabbuka min baitika, ashe gidansa ne, su kuma ɗan gidan ne, ahalin gidan ne, kaga kenan sun zama ahlul baiti, baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Don haka in aka ce baitu rasulillah, ana nufin gidan da yake zaune, yake kwana a ciki, yake cin abinci a ciki, yake shan ruwa a ciki tare da matansa, wannan su ne ahalinsa. Kun san gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam galibin waɗanda suka zaune shi su ne matan nasa, ƴaƴansa maza duk suna yara duk suka mutu, ƴaƴansa mata waɗanda wasu suka mutu, waɗanda suka yi aure, kaga daga shi sai wa? Sai matansa. Saboda haka duk sanda aka ce gidan Annabi, kaga kenan gidan da matansa suke, ko an ce ahlu baitin nabiyyi, kaga kenan su waye? Farko waɗanda za su shiga su ne matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wani lokaci a jingina shi zuwa gare shi, wani lokaci a jingina shi zuwa ga matansa. Ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi, mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam kowace mata gidanta daban aka yi musu, kowace gidanta daban, su su tara din gaba daya. Don haka sai a zo da jam'i, wa la tadkhulu buyutan nabiyyi, kaga gidan matansa kuma sun zama gidansa, ko kuma muna magana ahlul baitin nabiyyi ne, ko to dan menene ka cire mata? Wani lokaci sai mu ga Allah madaukakin sarki ya jingina gidajen zuwa gare su su mata, wa qarna fi buyutikunna wa zkurna ma yutla fi buyutikunna, kaga gidan Annabi gidansu ne, amma ka ce gidan mutum amma ba gidan matarsa bane, matar da take ciki ita ba gidansa bane, wasu da ba ta ciki su ne ɗan gidan amma ita ba ɗan gidan bace, wannan wani harshe ne muke magana da shi? To saboda haka idan Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da zamirin namiji ya ce inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bait, za mu ga Al-Qur'ani ayoyi daban-daban sun zo khitab ne da bitakkir, amma kuma mata sun shiga. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, babu mata a ciki. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, babu mata a ciki. Amma damirin nawaye damirin maza ne, saboda su suke rinjaye duk lokacin da ake fuskantar da wani umarni ko hani wanda ya shafi maza da mata, to maza suke rinjaye. Innal ladina amanu wa amilus salihati, mata sun shiga ko basu shiga ba? Wa aqimus salata wa atuz zakata, mata sun shiga ko basu shiga ba? Inna fi khalqis samawati, da Allah ya faɗa a cikin surata Ali Imran kashin, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab, har inda yake cewa fastajaba rabbuhum anni la uzi'u amala amilin minkum, sai yace من ذكر farkon ayoyin duk ana magana da shi ga namiji amma daga baya sai Allah ya ce min zakarin aw unta ashe kaga duk wannan umarnin mace da namiji da sun shiga ciki sai kuma dandanan sai kuma lamirin suka koma suka ci gaba da magana da namiji ba'dukum min ba'd alladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'at kaga duk kuma sai aka koma wannan usulubi ne na Qur'ani wanda da yake karanta Qur'ani ya san wannan to amma saboda abin da azo a ce a tun da aka ce an kum to mata annabin fitar da su tare da cewa ya kamata ya zama na ma ayar ta sauka ne a kansu tun da duk maganganun da Allah ya ayoyi gaba da su yake ta kira ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi sai da aka rukan wannan ayar sai a ce a su ba su wace kaga wannan ba adalci Hassan da Hussein da Fatima duk suna cikin ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ababan girmamawa a wajen da sayyidina Ali ba wanda bai tafi mataki da martaba ta a girmama shi ba a kwarzanta shi a matsayin sa kuma yana da wani haƙƙi na musamman wanda waɗanda ba ahlul baitin ba ba su da shi wanda aqidar mu ce ba ma ko dan gardar mu fada haka wanda duk zai jefe mu da aka san haka wannan shi da Allah amma an san babu waɗanda suke faɗar falalar sayyidina Ali da sauran ahlul baiti ba irin ahlus sunna to su abinda ba su yadda ba dan